Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 16 ga watan Mayu na shekarar 2017, za mu yi magana ne game da yadda akan kanmu ya kamata mu agazawa matasa game da ilimin su ko kuma koya musu sana'ar dogaro da kai ba sai gwamnati kadai ba.
Kamar yadda wani shahararren likita a nan Amurka dan asalin Najeriya ya kafa wata cibiyar taimakon matasa ba tare da nuna bambancin kabila, jinsi ko na addini ba.
Tunda man shine yafi kama zuciyana sosai maganan makarantar yara, so saboda haka sai na bude wani scholarship. To da muka fara, sai muka fara da yara guda 10, to kowanne sai mu bashi 50,000 kai dai, wato kaman mu tunkure su at least samu su je makaranta,
a dan ciccuba su sama
kada dan ciccuba su. Duk yaron da ka san ya samu ya shiga university, to da kerni zai ce bare gama ba. Sai Allah ya taimaka, sai na yi building wata building a can din wajen North Bank din. To ita ana kiranta ta Nemo Foundation Vocational Center. To tana abu guda uku ne a wajen.
Jama'a, mun tambaye ku a shafukanmu na abota yadda ya kamata mu tare mu fidda a igarogo. Sannan wani mai fashin bakin al'amuran matasa zai mana tsokaci. Ku dai ku kasance da shirin matasa na yau da gobe.
To mun tambaye ku a shafin Facebook da Twitter kamar yadda Safinatu tace, shin ta yaya kowannen mu zai iya taimakawa matasa dan ganin cewa sun samu ilimi ko kuma abun dogaro da kai ba sai gwamnati kadai ba?
Sakon farko daga Muhammad Musa Dambam yace, yau da gobe ba shakka kowa ya taimaki wani babban makawa, shi ma Allah zai taimake shi. Don haka nake kira ga ƴan uwana matasa masu rike da madafan iko da ma masu hannu da shuni da su dinga taimakawa ƴan uwansu matasa a fannonin ilimi da ma harkokin rayuwa na yau da kullum. Sai Ibrahim Mudi Ozul Bilan Yaki yace, yau da gobe tabbas zamu iya taimakawa kanmu da ƴan uwanmu wajen neman ilimi ko sana'a, amma fa sai mun cire son kai mun kuma sanya tausayin junanmu a cikin zukatanmu da fatan zamu dage wajen taimakon junanmu. Sai Sabiu Usman Makurna yace, assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika ni nan Sabiu Usman Makurna, ina da sana'ar da zan iya bada tawa gudunmuwa ga matasa, domin ina da sana'a ta aski da faci. Zan iya koya matasa don su samu hanyar dogaro da kai, kuma kofa a bude take ga mai sha'awar koyan aski na zamani ko facin mashin. Matukar zai iya hakuri wajen zaman koya, kuma bana bukatar ko sisin kwabo illa iyaka ya zo min da katin sa na shaidar dan kasa ko na zabi. Kuma insha Allah duk wanda yake da sana'a sai ya ga komai yana tafiya masa cikin natsuwa. Saboda haka nake kira ga matasa da mu miƙe wajen neman na kanmu. Allah ya sa mu dace, amin. Sai Umar Adamu Katagum yace, kamata yi duk wanda yake da wata masana'anta sai ya yi yunkurin daukan matasa, koda kuwa sana'ar da yake yi bata taka kara ta karya ba. Sai Ashir Bala Muhammad yace, shi taimako ba dole sai kana da dukiya mai yawa ba, kai taimako da abin da Allah ya hore ma. Sai Baffa Haruna Bajuga yace, yau da gobe ni dai ina karantar da yara matasa maza da mata a makarantar Sultan At-Tahir Islamiya wacce take a unguwar Sabon Layi Bajuga a Kyauta. Ba dan komai ba sai domin ni ma annan nayi karatun addini a Kyauta. Da fata ƴan uwa za mu tashi haikan domin taimakon na bayan mu ta yadda za su samu nagartaccen ilimin addini da na zamani da kuma sana'ar hannu. Sai Nasibarul Wan Ibrahim London Uba tace, ai sai matasan sun kasance suna da zafin nema ko kuma suna da kwazo a makaranta kafin a taimaka musu, domin masu zaman banza ko an dauke su ma aikin banza za a yi, da fatan matasa za su tashi tsaye domin nemawa na kansu. Sai Adam Aliyu yace, assalamu alaikum yau da gobe. A matsayina na matashi, shawara da zan bawa ƴan uwana matasa shine mu dage da neman sana'a domin taimaka mu kanmu wajen harkar rayuwa, ba sai ka jira wani ya tallafa maka ba, ko kai ta roke-roke wajen mutane, duk mutuncin kai zube wajen jama'a. Sai Usman Yusuf Gombe yace tabbas ina da kyau mu taimakawa junan mu ta fanni ilimi ko sana'a. To amma kashi sai kaga ka dauki yaro ka sashi cikin dukiya dan ka taimaka masa shi kuma kokarinsa yayi arziki a dare daya wanda hakan san ba halayyar kirki bace. Sai Zayal B Ibrahim yace matasan Najeriya da yawa sun fi mai da hankali akan siyasa. Malam mutum ba zai tsaya ya gina kanshi ba sai dai ya ta ihu akan titi. Wai wani ya sa shi yin haka wanda ya sa ka kai haka kuma ba zai sa dan shi ba. To irin wannan rashin sanin ciwon kan shike cutar matashin Najeriya. Sai Shaibu Zidan yace yau da gobe ikon Allah hakika akwai hanyoyi da dama da ya kamata mu taimaka ma junanmu dangane da ilimi. To amma matsalar ita ce rashin wadata domin kai ne ka tashi baka da ko abin da zaka ci a ranar. Sai ka je ka nema to ya zaka yi ka taimaka ma wani da wani zaka ji da abin da zaka ci ko ko abin da zaka ba wani. Allah dai ka wadata mu duniya da lahira. Sai Mansur Almugumel yace yau da gobe kowa yana da gudunmuwar da zai bayar wajen tallafawa na ƙasa da shi daidai gurgurdan iko. Misali kuɗin makaranta ko siyan abin karatu ga manema ilimi game da buƙatar kasuwa kuma shine tallafin abin da matashi zai fara sana'a ko mi kankantar sa. Sai Aminu Adam Malam Madori da Aminu Kano mai da garku suka ce salam yau da gobe shirin matasa. Hakika wannan maudu'i yayi daidai don wannan ita ce matsalar da take damun matasa a yau. Ku tashi lafiya yau da gobe ikon Allah. Sai Bubu mai gora gashuwa yace jan hankalin matashi wajen ilimi da sana'a shine kawai hanyar da ya dace. Sai Dauda A Sabo yace ta nuna musu ilimi abu ne mai matukar muhimmanci a gare su. Sai Ummar Miyatta Allah Shangoma yace to yau da gobe duk da dai rubutawa nake kullum amma ba a karantawa. Amma shawara da zan bayar shine mu ji tausayin juna mai hali ya taimakawa wanda bai da shi, mai lafiya kuma ya taimaka mu marar lafiya. Sai Adam Muhammad Gitti yace salam yau da gobe ikon Allah. Yadda zamu yi kowannen mu zai iya taimakawa matasa da ilimi kuma da aikin dogoro da kai shine duk mutumin da Allah ya bashi abin hannu to ya kamata ya samu matasa ko biyar a unguwarsu. Dauki nauyin karatunsu ko kuma ya samar musu da aikin yi. Idan muka koma shafinmu na Twitter @selfa yace assalamu alaikum. To ni a gani na hanya daya ce in ka iya aikin ka yi sanarwa ga kowa su zo a ba su training. Sai daga ƙarshe @bafarabulan yaki yace a gaskiya zamu iya taimakawa junanmu wajen neman ilimi ko sana'o'i amma fa sai mun dage mun kuma sanya tausayin junanmu mun kuma cire hasada. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Safina tana faji sakonni ko ince mun ji sakonni.
Usman ka ji na wannan mai sauraron mu da ya turo nashi yace yana faci.
Eh wani ko
yana aski eh Shaibu yace yana ba yace kuma kofar shi a bude take.
Yana aski yana faci.
Eh
amma fa ka zo da katin ka na dan kasa
ko na zabi. To ai da gaskiya shi Usman ko da wani abu ya faru ka gani ya san
ina zai gano ka. Eh kamar yanda wata kuma a ciki tace matasan da ya kamata a taimaka fakar amanta wanda ya dage tukuru da cewa zai koyi sana'ar ko kuma wanda yake da kwakwalwa a makaranta yana da kyau a ba su hankali kai tsaye.
Kwarai.
Wannan kuma gaskiya ne.
To yanzu Usman ya kamata mu ji tattaunawar da kai da likitan nan dan Najeriya kuma ɗaya daga ƙwararrun likitocin abin da ya shafi kayan ciki a nan Amurka wanda ya bude cibiyar taimakawa matasa a Najeriya.
Haka ne Safinatu. Assalamu alaikum.
To amma alaikum assalam.
To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe?
Sunana Dr. Sabo Tanimo.
Muna dan bincike-binciken mu akan magana harkar ilimi sai muka gano akwai wata cibiya Tanimo Foundation da take can a Makodi ko mu ce Makurdi kamar yadda Hausa suke cewa. Shin wannan wuri sai kuma aka ce wanda yake da shi yana wata ƙasa wato yana Amurka. Wannan ce ta sa muka ce to sai mun zakulo ka mun ji wane ne kai.
Sannan ku dai da kokari. Kamar dai da na fara ni sunana Dr. Sabo Tanimo na taso daga ƙetaren waya Makurdi. Amma ina nan a Wausau, Wisconsin a United States. Wannan foundation dai mun fara ta tun 2010. 2010 saboda tun lokacin da nake girma a Makurdi. Naga irin damummuka da mutane suke shiga ciki sosai. To tun daga lokacin da har Allah ya taimake ni na hau na zo zuwa America nan. Sai na gani to ya kamata a yi abubuwa da za a taimaka ma mutanen gida. To shine ainihi ya bani karfin cewa in fara abin foundation nan.
Haka. To da ka fara ta din me kasa a gaba cewa zaka fara yi saboda mun ga akwai su sana'a koyan sana'o'i akwai karatu akwai har da bada tallafin karatu. Zaka iya ba mu labarin me da me kuke yi a wurin?
To so ainihi wanda muka fara. Tun daga 2010 kowane shekara Allah ya taimaka ina je Najeriya ina zuwa asibitin National Hospital na Abuja in koya musu gefen aiki na
likitanci.
Ni tun da mun iya likitanci ni aikin da na koya nan shine aikin hanji da su hanta. To ana yi a Najeriya amma kaman dai da kishina. Yana nan kaman a early stage ne ba gane shi da kyau sosai ba.
Yana matakin kaman farko.
Yawwa. So ina zuwa kowanne shekara sai in dinga koya musu. To na farin kenan. Kuma lokaci sai a tara masu koyo. Irin likitoci ma dai haka. In zo dan koya musu, a dan nuna musu abubuwa da kenan. Mahimmanci wanda ake yi a nan wanda ba fara a Najeriya ba, da duk dai a ƙara musu ilimi na fari kenan. To na biyu kuma, wanda tun daman shi ne ya fi kama zuciyana sosai, maganan makarantar yara. To saboda haka sai na buɗe wani scholarship. To da muka fara, sai muka fara da yara guda goma. To kowanne sai mu bashi 50,000. Kai dai watan kamar mu tunkure su. At least su samu su je makaranta.
A dan ciccipa su sama kaɗan.
A dan ciccipa su. Ba wai shi ne zai taimaka ya musu komai ga baki ɗaya ba, amma dai a dan ciccipa.
A ba su ƙwarin gwiwa.
A dan ba su ƙwarin gwiwa. Duk yaron da ka san ya samu ya shiga university, to da kyar ne zai ce bare gama ba. To namu kenan. To kaga na biyu.
Kamar registration ɗin farko ɗin
na musali. Yawwa. To da muka fara na biyu kenan. To na uku kuma sai 2016 kenan. To sai na zo, sai Allah ya taimaka, sai na yi building, wata building a can wajen North Bank ɗin. To ita ana kiranta Tanimo Foundation Vocational Center. To tana abu guda uku ne a wajen. Na ɗaya, yara wanda Allah bai ba su ko ilimi haka sosai ba, ko ba samu su yi makaranta ba, especially ma mata dai haka. Sai muka zo a so a koya musu abin ɗinki. Ɗinki regular, ko na mata, ko na maza, ko wani abin da ake ce tinko ko embroidery. Da shi dai muka fara. Amma yanzu mun sa shi kawai da aikin mata. To na ɗaya kenan. So za su tsaya kamar shekara ɗaya suna koya. In suka gama kuma shi kenan sai su je at least su samu wani abin da za su dinga yi. To na biyu kuma a cikin foundation ɗin, sai muka yi creating computer center. So computer center, kaga yanzu komai ake a duniya.
Na'ura mai kwakwalwa ce.
Yawwa, in ba cewa ka koyi dan wani abu akan computer ba, sai ga an barka baya. So saboda haka yaranmu da suka gama ko makaranta university, ko ma da wanda ba su je university ba, in dai an samu dan ilimin makaranta, to sai mu sa su zo su yi dan wata 6 a wajen. In suka yi wata 6 suka koyi wannan abun, kaga zai taimake su a gaba.
Haka.
To na ƙarshen wanda muka sa a wajen shine koyan yaran abin science na yaran makaranta wanda suke irin kaman form 5. Wannan ma bai fi wajen wata ɗaya ba da aka buɗe wannan wajen. To shi abin da muka gani a wajen shine cewa yaranmu sai in suka je form 6, sai su je wani waje da ake kiran shi ko miracle center ne, kai dai kawai a je a ta satin jarabawa.
Miracle center irin wanda za ka je ko baka iya ba sai ka ci, indai ka biya kuɗi.
Ko ma sai ka ga ba su san komai ba, amma sai a ce wai sun ci. To in aka je university ma ba iya yin komai. To saboda haka sai muka ce to bari mu kama su in suna form 5 kafin su je 6 ɗin. Sai mu tsaya a ta koya musu abin science at least na shekara ɗaya. Kaga in ka je form 6 ɗin ka gane wannan abun, me za ka je ka yi sata? Kaga ba wani amfani. To wayannan shi ne abu uku da suke wajen kenan. To na ƙarshe abin da foundation take yi shi ne muka buɗe wajen ruwa. A kusa da wajen da na taso, sai muka samu aka tona kamar a ce dai rijiya kenan, amma wanda ana amfani da sola.
Kamar irin borehole haka?
Iya, borehole haka, yawwa. So sai taimaka ma mutane suna samun ruwa. To abinda muke a foundation namu kenan.
To yanzu ai abinda nake son in gane shi ne, wannan abu da kake yawanci za ka ga gashi a Najeriya ana ta fama da tsalle-tsallen magana yadda za a ilmantar da yara, yadda za a koya ma matasa ayyukan yi da sauransu. Gashi kuma ana ta faman badakalar ka ji yaƙi da cin hanci da rashawa, an kama wancan ɗan siyasa, an kama wancan ma'aikacin gwamnati ya ci kuɗi. Kai kuma gashi kana Turai, shekara ka ne yanzu a Turai a America?
Yanzu shekara na wajen 20 kenan.
To shekara 20 gashi kana samun kuɗin ka na aikin likita, kuma kai sai ka kai gida kana gina yaranmu maimakon a kamo ka kila ka ci kuɗin gida da sauransu na Najeriya ko cin hanci. Shin misa ba kai tunanin cewa 'yan Najeriya misa ba su yi wa kansu ba sai kai ka tsallaka kai ma ka yi?
To kaga wannan yana jinin mutane ne. Kaga duk ɗan adam ya kamata ya shina cewa in ka taimaka ma wani, to kai ma a zuciyanka za ka ji daɗi da zai maka a jiki daban ne da wani abu. Kuma ba dole sai ka yi wani kana da wani kuɗi da yawa ba. To kaga akwai irin culture da babu a Najeriya irin. Kamar ko a nan sai ka gani cewa mutane ba dole sai suna da kuɗi ba. amma za zo ana so a taimako, a taimaka ma irin ƴan anguwa ko ƴan gari haka. An saba culture anan, amma mu a can gida ba a saba da irin wannan ba. To kaga ya ce za a gane ko ma masu kuɗi ba wai dole ko ƴan gwamnati ba, ko ma kana ɗan kuɗi ko ɗan daidai za ka dinga taima mutane ko ƴan anguwanku. Ko ƴan gari haka, ko layinku, a hankali-hankali in kowa na ɗan taimakawa ɗaya, biyu, uku, za ka ga waje an ci gaba. Kuma ba dole sai kai kana da wani kuɗi da yawa ba fa.
Shi ne an ce to ko likita ka tara kuɗaɗe ne ka rasa yadda za ka yi kake.
A'a, kai kai.
Ko ko ƙarfin hali ne.
A'a, kai wannan ba haka take ba, ba haka take ba. Zuciya ne, sai a ce zuciya ne.
Haka.
In kana da zuciyan yi ba dole sai ka tara wani abu ba.
To misali yanzu a wannan foundation da ka je ka kafa ta wannan gidauniya ta taimakawa yara da su matasa da sauransu. Shin me kake son ganin matasan Najeriya sun cimma ne?
Akwai lokaci da yawa da na je Najeriya. Abin da yake dan bata mini rai in gani shine sai kaga ko yara sun gama makaranta ba aiki. Wannan ba laifin su ba, amma ba aiki. To ko kuma wayansu ba je ma an yi makarantar an waye ba. To in aka haɗa irin wayannan mutane biyu ba aikin yi ko kuma ba a waye ba, abin da yake jawa shine mai sai su zo su fara ko shaye-shaye, ko aje ana ma mata ciki, ko aje ana abin gang activity, ƙarshenta sai ya lallata waje gabaki ɗaya, ya lallata gari gabaki ɗaya. To abu ɗaya maybe tu iyaye tukunna iyaye ba amfanin tara yara da yawa in baka iya taimaka musu ka ba su wannan tsantsan ilimi ba. Na san mu mutane kaman mutanen North da yawa za ci a ta tarawa bakin da Allah ya bude zai ba shi abinci. To in dai abincin kuka ne kaga ba amfani, kuma abinci da zaka ba shi mai kyau ko ba shi ne ba. To ka gani duk abin da za yi a yi kokari iyaye a ba yara ilimin nan. Kuma su yaran in sun samu wannan ilimi ko ba aiki a ta ci gaba dai, kar ka dinga kallon baya, ka ta ci gaba, ka ta sa duk abin da ka sa a gaban kai da kyau,
kai da kyau,
kai da kyau.
Haka
karshenta Allah ne kadai ya shi nan.
Haka to daga karshe kana da wani kira da zaka yi ga su kansu hukumomi ko kuma gwamnati yanda zaka ga ilimi ya tabarbare, lafiya ma sai a hankali, maganan hanyoyi duk irin wannan abubuwa, musamman maganan ilimi.
Eto maganan ilimi, in ka duba standard na ilimi na Najeriya, in ka yi comparing nata da kamar na Turai ba ɗaya ba ne. To dole akwai abubuwa da yawa da ya kamata za a yi. Ya kamata gwamnati su ma kansu kenan su yi investing, watan su sa kuɗi da yawa a kan ilimin yara, saboda yaran yanzu su ne masu mulkin gobe. In ba a tsaya an sa kuɗi da yawa a kan makarantattu, ko abin science ne, ko abin computer ne, ko ma menene, a yi investing da education, a sa kuɗi a kan education yara. Don Allah ya da bayan dai damuwan da muke ciki, daga baya mu za mu ji daɗin shi.
Yara nawa a cikin makarantar?
Yara 15. Yara 15
da suke koyan sana'a
ko karatu? Koyan karatu da computer da sana'a.
Da sana'a, to yanzu kamar misali kuna sa ran nan da ɗan shekara ɗaya biyu ko kai kamar yara nawa misali?
To kowane shekara da muke yi, kowane shekara kamar na science nan guda 6 muka sa su, kowane shekara an suka kare sai a sa wayan sababbi. Ɗan computer kuma guda 5, kowane wata 6 a ta canjawa. To su kuma ƴan telon nan yanzu za mu fara 4 ne, amma da muka fara daga farin yi guda 10 ma muka sa, amma yanzu 4 za mu sa sai su ta yi kowane shekara suna koyo.
To amma misali zaka ga yawanci a irin kasashenmu zaka ga akwai maganar addini, maganar kabilanci, ya kuke da wannan wurin rabon ya za ku sa?
Wannan question ne mai kyau sosai. Mutanen da sun sani, to abu ɗaya wanda tun da mun kowa da ke wajen nake nuna mishi, ba ma son bambanci ko ɗaya wajen sana'a ne. Duk addinin ka tsaya da shi a gida, ka je ka yi abinka, addini a zuciya take, ka yi naka a zuciyanka, Allah ya taimake ka.
Yawa,
shi ya san mai gaskiya. Amma nan wajen koyo ne, so duk abin da muke yi, kaga kamar ƴan science nan, yara Christian 3, Muslim 3, haka nake sa shi, daidai ake raba su. In kuma na wajen computer ne yara 5, to shi kuma wajen ƴan telolin nan sai a raba su da 10 da muka fara, 5 Musulmai, Christian guda 5, haka muke sa su. Amma abu ɗaya da muka ta yi shi ne, mun fi ba mata ɗan support, saboda kaga matanmu suna shan wuya.
Suna sha.
Ka gani ba su samu ilimi ba, ba su samu abin yi ba sai dai ja musu aure. Yawwa, yawwa, to shine sai muna dan ba su, in muka ga yarinya ku tana dan kokari sai mu tusa ta wajen. At least ta samu abin yinta. Amma akan addini kowa ya rike a gida. Mu zauna lafiya, Allah ya taimaki kowa. Namu kenan. Akwai wanda suke taimako a wajen, ka gani bana kasa, bana kasa. To dole su ma dole a ci an gode musu. Akwai wanda su ne suke tsayawa wajen.
Oh, wato mutanen mu na can gida.
Eh, mutane na can wanda suke can makodi din masu tsaya su duba mana abubuwa. Wanda dai duk abubuwan da muke za gani. Akwai abokan na da ɗan irin wani sunan shi Yakubu. Khalid duk su kullun suna wajen suna duba. Akwai Balatini mu duk ɗan foundation din ne shi ma suna yi. Dahiru Muhammad duk wayannan suna tsayawa su taimaka su yi abu.
Ko da baka nan suna
tsaya. Ko da bana nan suna tsaya mini gar su tsaya su yi abu da kyau. So su ma dole an gode musu.
To Allah ya saka musu dalili.
Amin amin.
Mun gode da Dr. Tani.
To sannan na gode ne.
To da na samu shi lokacin Safinatu ya Dr. Tanimu da ya feso turanci na ce to kwa yace ai Hausa ta mu sai a hankali ba za a gane ba nace za a gane to yanzu ga tanan kar Hausa
lafiya kalaukan Allah ya saka mishi
warai
Allah ya saka mishi
kuma sannan ta mai ina zolaye shi yan san da fashin goshin shi na bare bare ina ce haka babar bare kuma yana ta dariya yace kai kai babalatin ka iya Hausa ne haka Allah ya sa a samu irin su da
amin amin yanzu kuma kai tsaye muna tare da mai fashin bakin al'amura game da yadda ya kamata mu akan kanmu mu taimaka ma matasa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum. Barka da warhaka.
Yawwa sannu.
Yawwa. To Malam Kabiru Lawanti ka saurari tattaunawar da nayi da shi Dr. Sabo Tanimu da yake wasa a nan Wisconsin a nan Amurka. Me zaka ce akai?
Gaskiya wato wannan ba karamin abu bane. Wato sai tuna min da Dr. Ladan. Dr. Ladan naku dai.
Yau da Dr. Ladan da yake shiri da Juma'a
ne. Kuma yana da irin wannan foundation din wanda ya taimaka mutane da yawa don a cikin akwai ɗaliban mu wanda naga
suke wurin. Kuma kaga shi ma da Dr. Ladan nan Amurka yake shekara da shekaru.
Eh, kware da gaske. Eh, wato matsalolin suna da yawa kamar yadda ya faɗi a ƙarshe-ƙarshen nan na ji daɗin maganar da yake dole na gwamnati ta zuba kuɗi wajen ainihin inganta na farko ilimi din na biyu kuma dole ne akwai abin da ake cewa infrastructural development akwai wasu ayyuka wanda ke suna buƙatar a ce akwai wutar lantarki akwai hanyar mota akwai duk wasu abubuwa wanda da yake buƙatar taimako saboda wani lokaci za ka zo kamar yanzu yadda yake maganar computer da sauransu nan in baka da wuta bayar da kai dole sai an zo an nemi generator kuɗin da za a ce za a kashe shi wajen ainihin ɗiban ɗalibai da yawa sai ga an kashe shi wajen neman man generator da kuma ainihin servicing na shi
haka
amma kafin mu je wannan wurin ya kamata mu gane cewa tsarin rashin aikin yi din ma ya kasu kashi biyu ne akwai matasa wanda suka tashi kwata-kwata ba su yi makaranta ba su waɗannan matasan sun taso ba makaranta sannan ko ba wani aiki ba su da sana'a ba karatu to kaga su tsarin da za a kawo nasu wanda mu za mu iya taimaka musu daban ne da waɗanda kuma sun yi karatu sun gama.
Sun gama.
In mutum ya yi karatu sannan karatun shi kansa akwai mataki-mataki wani za a ga ya gama sakandare ne ba ya da hali na tafiya wanda irin shi da su da Katalino suke suna taimaka musu.
Haka.
Na farko a musu abin nan za mu jarraba saboda su je jami'a.
Jami'a.
Akwai kuma waɗanda sun gama jami'a ɗin amma kuma ba su da aikin yi.
Aikin yi.
Eh kuma gwamnati ba za ta yi ba da aiki ba tsakani da Allah a yanzu saboda abin da muke fama da shi yanzu a ƙasar nan shine kusan kashi 60% na wanda suke gama makaranta ba su da aiki sannan kowace shekara miliyan biyu suke fitowa so akwai tsare-tsare wanda yake mu za mu iya yi a unguwanninmu da kuma ainihin garuruwanmu wanda
zai yi
irin waɗannan wannan cunkoso da ake samu a kasuwar neman aiki wato labor market na farko waɗanda ba su da makaranta kuma ba su yi abin nan ba su da wata sana'a dole ne ya kasance akwai wani ainihin haɗin gwiwa na mutanen anguwa saboda duk anguwan da ka je za ka tara su akwai katintoci akwai masu gyaran wuta akwai masu gyaran
wuta
akwai masu kwarai da gaske waɗannan sana'o'i na hannu ya kamata a ce anguwa ko dai a masallatai ko a coci-coci a zauna a duba a gani kowa a cikin waɗannan mutane mutum nawa zai iya training
koda ɗaya ne mafi
karanci kuwa koda ɗaya ne zai iya training a cikin ai ya rage yawan mutanen da ba su da aiki a wannan unguwa din wato dole ne mu sai mun koma ainihin abun nan da ake cewa communal interrelationship, wato ainihin haɗin kai a cikin anguwanni.
Ni kuma ko Usman ne daidai yake da ayyukan gayya ko ba sai lalle na kwasa aikin
gayya ba.
Malam Kabiru
irin wannan.
Ni kuma sai in ga Malam Kabiru kaman
wannan matsalan su ce dole su warware ta. Saboda in muka ci gaba da zama waɗannan yaran akwai anguwanni da a shekarun baya ba wani matsalan ainihin banga, ba matsalan shaye-shayen kwaya. Amma saboda matasan sun girma, sun yawa a unguwa, sun gosu su kuma makaranta ba su samu aikin yi ba. Wasu kuma sun taso ba su yi karatun ba, babu aikin yi. Sai kaga an shiga shaye-shaye, an shiga kuma banga a unguwa.
Rayuwa ta zama wani
ne. Yawwa, rayuwa sai ta zama wata irin ba-bakin gani, ba-kin.
Malam Kabiru, kana ganin kamar abin ba daga mutanenmu ba ne, kamar sa mu rai buri. Ka kamar shi yanzu wannan da muka yi magana da shi, ka ga ba wani ɗan kasuwa ba ne.
Ba ya yi ta don mali ba.
Don taimako ya yi. Amma mutanenmu kamar kana ganin kamar buri bai yawa ba? Wani zai ga gara ya tara ma kan shi da ya taimaka ma wani.
Yawanci gaskiya muna ganin cewa taimako zai zo ne kawai ga wanda yake da mugun kuɗi. Shine matsalan da muke fama da shi.
Har na ce mai koya tara da
ne. Wa sai da cewa ni in ban da kuɗi ai su alajiwa ne kamata su yi wannan taimako. Wanda yake inda kowa zai zo a zauna, wani zai iya bada ainihin ra'ayi mai kyau wanda za a iya dauka. Wani zai iya bada dutse shi, wani kuma zai iya bada ainihin karfin shi. Wato in an hada waɗannan abubuwan sai ga cewa ana kawo maslaha yadda za a samu cewa to ga ainihin abubuwan da za mu yi na magance ainihin rashin aiki na ƙyaƙyanmu. Wato abun ya kamata kowa ya ɗauka cewa ƙyaƙyan shi ne ya kamata a yi wannan abun saboda su. Har mutane su ringa ganin abun a nesa. Ya kamata a dawo da shi, kowa ya dawo da shi kusa da shi.
To Malam Kabiru, mai za ka ce ma su kuma kansu matasan? Da kwai waɗanda suke ganin kamar ai su sun fi ƙarfin wata sana'a. Kamar wannan sana'a, ko da kwai wanda zai taimake su za su ga ai wannan sana'a su sun fi ƙarfin ta.
Zan je in koyi ɗinki, ya zan je in koyi kanikanci, ya zan je in koyi kafinta.
Farkon dawon demokratiya. Gwamnati sun yi kokari na kawo wannan poverty alleviation din, aka dinga sa matasa ana ba su dan wani abun hasafi. Su rinka zuwa don koyon sana'o'i, to wasu daga sun karbi wannan kuɗin sai su bace ba a ƙara ganin.
Sai a je a sayi wando a saka da takalmi.
Yawwa, ba za mu ce wai gwamnati ba ta nata ba, saboda su ba sun yi nasu. Amma kowa sai ɗauka cewa abu ne na siyasa kawai, in an bani nima ba wani abu kawai kenan ya wuce. Wato shine matsalan da muke da shi. Wato akwai bukata ne na ainihin wayar da kan mutane, na nuna musu cewa fa muna da matsala, kuma matsalan na in ba mu ne muka zauna muka duba yadda za mu maganin ta ba, to za ta girma ta zo ta fi ƙarfinmu, saboda mun ga yadda sauran ƙasashen Afirka suka shiga.
To kana da suwaye da alhakin wannan wayar da kan?
Alhakin shine da ke gaya maka cewa a kowace anguwa ya kamata a samu irin wannan
matasa wanda ya cuci-cuci.
Yawwa, da masallatai da cuci-cuci. Duk wannan su ne ainihin da malamai da ainihin pastoci a cuci. Suna da wannan haƙƙi a kansu. Saboda su ne mutane suke jin maganarsu.
Haka. To Malam Kabiru, daga ƙarshe misali kamar akwai wanda zaka kuma ya ce yana sana'a, yana aiki, yana sanye, yana da aiki kuma yana sanye hada da wata sana'a, taura biyu ta kan taunu a takaice.
A cikin sha wahala gaskiya.
Wato dai a zaɓi ɗaya
kamar ni yanzu ina malamin jami'a, in ce zan je in yi abun nan, kaga a matsayina na malamin jami'a ya kamata a ce ina bincike da sanin abubuwan da suke faruwa a yau da kullum.
Gashi na kullum zai muka kawai abin
da ya tafi ba zai yi ba. Ko dai sana'an malantar na wanda sha wahala, wanda daga ƙarshe kuma zan cuci matasa ko kuma ainihin sai sana'ar tawon ta sha wahala.
Wato a maida hankali wuri ɗaya inda ake da basira.
Yawwa. Shi ma ana mutane da yawa suna sukan wannan, amma kuma duk mutumin da yake wai yana da wani aiki sannan kuma yana da wata sana'a, zaka iya hada wasu sana'o'i wanda suke fige tare guda ɗaya, kamar wanda yake da shago, yana saida kananzir sannan yana da saida kayan tawa, wannan zai iya haduwa. Amma a ce yana da shago na'am,
ana jin ka yana da shago, yana da
yawa, shine makanikin mota sannan kuma shine mai shagon saida kayan
to mun gode sosai Kabiru Lawanci,
mun gode kwarai.
Madalla sai wani lokaci, yawa. To haka kan kin ji dai magana ko ce dukan mun ji, da fatan Allah ya zai hada muku gobe a wannan shirin yanzu kan
Safinatu Sodengi,
sai kuma Daniel Brown ne ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Fila, sai ni Usman Ahmad Kabara a madadin Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live, nake cewa mu zama lafiya.
ya samu makon ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na cikin ranku a yau mutane gaba
yau da gobe